أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مسرور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to the Kitchen Chua Tarad Kuat Chungani Saban Shirna Fatuin Rahma. Shirna Kambaku Dama Jumu Alkura Tambayunku Anja Sakasha Fi Adini Darayua Zua Gamala Jumu Tam Mufta. Kumana Iya Kuma Da Tukunin Tambay Miri. Jaka Lambu Kungar Madaka Sabana Sifuri Faka Sifuri. Biyar 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 hudu 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 ɗaya uku da kuma sifiri bakwai sifiri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma saƙon WhatsApp akan bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin email na Fatoyin Rahma a yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma a ke dandalin sada zumunta na Facebook. Yanzu muna Asabar ne 27 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1439 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 6 ga watan Disamba na shekara ta 2017. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu Dr. Sheikh Muhammad Dan Umar Jallimo, kuma malami a tsangar nazarin shari'a da addini Musulunci Tijaniyar Barbi Kinan Kano, wanda yake samun dama domin amsa da tambayoyin ku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka ɗan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A duba da yanzu mun shiga lokacin sanyi, akwai wasu masail da suka shafi wannan yanayi da muke ciki, musamman ma abin da ya shafi shafa akan hufi ko kuma akan safa ko kuma akan takalma da suke sau ciki. Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙa addininsa, babu wani abu da addini ya kunsa wanda yake tsauri ne ko tsanani ne ga ɗan adam. Ubangiji subhanahu wata'ala ya nufi ya tuke wa ɗan adam kunci da takuruwa a cikin sha'anin addini. Shi yasa yake cewa ba ja'ala alaikum fi dini min haraj, Allah bai sanya muku kunci a cikin addini ba. Haka nan yake cewa yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, Allah yana nufin sauki gare ku, baya nufin tsanani gare ku. Haka nan yake cewa yuridullahu an yukhaffifa ankum, Ubangiji yana nufin ya sassauta muku. Saboda haka addinin musulunci bai kunshi abin da yake tsanani ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisinsa ingantacce da cikin Sahih Bukhari da Muslim, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura Abu Musa al-Ash'ari da Mu'adh ibn Jabal zuwa Yaman, yana cewa da su yassira wa la tu'assira, ku sassauta kada ku tsananta, to ku yi sauki kada ku yi tsanani. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi sahihi wanda yake cikin Sahih Bukhari da yake cewa inna hadha ad-din yusrun wa lan yushadd hadha ad-din ahad illa ghalaba, lan wannan addini mai sauki ne, babu wani wanda zai tsananta a cikin wannan addini sai addini ya karfinsa. Da nasosi da yawa wanda suka tabbatar da wannan ka'ida ta cewa sauki shi ne abin da ake nufi a cikin wannan addini, ba tsanani ba. Shi yasa malamai suka ittifaki akan wata ka'ida da suke cewa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, wato al-mashaqqa wahala, idan mutum ko mutane za su shiga cikin wata wahala a cikin wani aiki, to wannan wahala za ta jawo a samu sassauci a cikin wannan aiki. Haka nan suka yi ittifaki akan cewa al-haraj marfu'un an hadhihi al-umma, an sauke ma wannan al'umma kunci ko tsanantawa. Haka nan suka ittifaki akan ka'idar da suke cewa ad-dararu yuzal, duk abin da yake cutarwa to musulunci ya zo da cewa a gusar da shi. A ƙarƙashin wannan ka'ida da wannan nasusi da suka zo a cikin Alkur'ani da Sunna, shafar hufi ko kuma shafa akan safa ko kuma shafa akan takalma kafa ciki ta tabbata rufin kushafa akan kofi kofi shine takalmi na fata wanda ake sa shi rufe har idan sawu wato yake rufe har idan sawu wannan shi ake cewa kofi kushafa akan kofi wani abu ne da malamai suke ijma'i akan sa kan cewa duk wanda ya sanya kofinsa yana cikin tsarki ya sanya kofinsa to idan wannan tsarkin nashi ko alwalar tashi ta warware in ya tashi sake alwala to ya halatta ya yi shafa a kansu sai sa ibn al-mubarak yake cewa babu saɓani tsakanin malamai a kan cewa shafa akan kofi halal ne yake cewa saboda koda waɗanda aka ruwaito cikin sahabbai sun fahimta abin daga baya an ruwaito cewa sun halatta wannan shafar sauraka sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam mutawatira ita sunna ce da ta zo ta hanyar dangan ku sahabbai da dama suka ruwaito ta waɗanda ta tabbatar da wannan hukunci mafi cikin abinda aka ruwaito cikin abinda yake nuna shar'ancin shafa akan kofi shine hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali wanda yake cewa ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha ala khuffai ya yi alwala ya shafi kofinsa biyu sai aka ce da shi wato shi Jarir ibn Abdullah al-Bajali ya alwala ya shafi kofinsa biyu sai aka ce da shi taf'alu hadha kada kanka kake yin wannan wato kake shafar kofi yake cewa na'am ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda wa masaha ala khuffai yake cewa naga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bawli sannan kuma ya shafi kufinsa lokacin da yazo alwala Ibrahim al-Bukhari ce daga cikin tabi'ai malaman tabi'ai yake cewa wannan hadisin na Jarir ibn Abdullah al-Bajali yana bawa malamai sha'awa sosai saboda shi Jarir ya musulunta ne bayan suratul ma'ida Suratul Ma'ida a cikinta ne kuma aka yi maganar alwala ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila salati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq zuwa ƙarshen aya Allah ya yi maganar alwala cewa idan mutum zai yi sallah ya alwala bayanta ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Jarir ibn Abdullah al-Bajali ya musulunta kuma ya ga annabi ya shafi kufi sai yake nuna cewa shi ayar alwala mutum shafi mutum shafar kufi ba kuma ayar alwala ta yi maganar wanke kafa faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ta yi maganar cewa a wanke ƙafafuwa har zuwa idan sawu to kuma duk da wannan umarni annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shafa kufinsa ko ya shafa akan kufinsa wanda yake nuna cewa shafa akan kufi wani hukunci ne wanda ya zo ƙari akan hukuncin da ayar ma'ida ta zo da shi to shi yasa wannan hadisi na Jarir ibn Abdullah al-Bajali yake ba wa malamai sha'awa ƙwarai da gaske shi shafa akan kofi ja'iz ne wato halal ne ba wai an wajabta shi bane an halatta shi ne wasu daga cikin malamai da yawa suna ga wankewar tafi amma dai wasu suna ganin cewa shafar ce tafi domin kai aiki da sauƙin da Allah subhanahu wataala ya maka annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasa Allah yana son an tu'ta rukhasa Allah yana son ya ga cewa ya yi sauki kuma bawa ya karbi wannan saukin nashi kamar yadda yake faɗa game da sallar qasr da yake cewa sadaqatu tasaddaqa Allah biha alaikum faqbalu sadaqata sallar qasr sadaka ce da ubangiji ya muku zaka ku karbi sadaka ce muku zaka karbar abinda yake sauki ne daga Allah na hukunce to wani abu ne da yake Allah yana son shi babin da kuma Allah yake san shi to ya fi zama shine al-afdal wasu shine ya fi lada wannan haka wasu malamai suka faɗa ba ma dai abinda za a ce shine gurgurdan yadda mutum ya samu kansa wanda ya sanya kofi a jikinsa to ya yi abinnan ya yi shafa a kansu kada ya ce zai cire su domin yin shafa a kansu shine koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wanda kuma kafafuwansa suke ba a cikin kufi wacce shi ke wani su da wanke su kada ya ce zai yi shafa shafar kofi tana da lokaci wato ba haka abin yake sakaka ba shari'a ta sanya ma abin lokaci idan mutum matafiyi ne yana da wato yini uku da dalilikin su idan mutum mazauni ne wato a gida yake ba a halin tafiya ba yana da yini biyu da dari guda wato wannan shi ne abin da jamahirul ulama wato lokacin malamai suka tafi a kansa mutumin da yake matafi a mazaunin gida to yana da awa 24 wanda kuma yake ba mazaunin gida ba ne matafi ne to yana da awa 72 sannan su ne lokutan da aka ba wa kowanne dama ya yi shafar kufi a cikinsu wannan shi ne maganar daukakin malamai da dama daga cikin malamai abinda suka faɗa kenan kuma dalilansu su ne akwai hadisin sunna ali wanda yana cikin sahih bukhari da sunan nasa'i akwai sahih muslim da sunan nasa'i wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya yini uku da dalilikin su su ne lokacin shafa ga matafi sannan kuma yini ɗaya da dare ɗaya ga wanda yake mazaunin gida shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ja'ala thalathata ayyamin wa layaliyahunna للمسافر ويوما وليلة للمقيم شتو باشي قررا حديث على ابن جتبة كينا حديثي نعم شي امام مسلم لامام النسائي سروا يتوشي نبيو حديث عوف ابن مالك الاشجعي ونشيكما ينا شكي مسنة امام احمد ونعيكي تيوى النبي صلى الله عليه وسلم اي امرني اي شافا اكم خفي wato a lokacin tafiyar da fita yakin tabuka lokacin da sami suka fita yakin tabuka ya musu umarni su yi shafa a kan kofi da tsawon kwanaki uku da dare na kinsu ga matafi da kuma yini ɗaya da dare da dare ɗaya ga mazauni sannan kuma akwai hadisin safwan ibn al-asal da shi ma hadisi ne yana cikin sunan wanda safwan ibn al-asal yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya amuruna idan kunna sufran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin lakin min ghaibatin wa bawlin wa nawm yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana umarta mu idan mun kasance a halin tafiya da cewa kada mu cire kufufinmu takalmanmu na kufi don yini kuku da dalilikinsu sai dai idan janaba ce ta samu mutum to a wannan lokacin dole ya cire ya yi wanka amma dan ya yi ga'idi wasu dan ya yi ba haya ko ya yi bawali ko ya yi bacci idan ya tashi kawai zai yi alwararsa ne ya shafa a kan kufinsa a imam malik alayhi rahmatullah ya saba da sauran malamai a wajen sanya wa shafa a kan kufi lokaci shi yana cewa shafa a kan kufi bai da lokaci matukar dai mutum bai cire su ba ko kuma janaba ta same shi in ya cire su shi kenan lokacinsa ya kare amma in dai bai cire ba ko kwana nawa ya yi a jikinsa to zai ci gaba da yin shafa kuma idan janaba ba ta same shi ba in janaba ta same shi kuma wannan dole ya cire domin ya wanka wannan shi ne abin da shi Imam Malik ya tafi a kansa akwai Al-Layth ibn Sa'd al-Misri shi ma ya tafi a kan wannan ra'ayi hadisan da suka yi hujja da su akwai hadisin Ubay ibn Umara yana cikin sunan Abi Dawud da yake cewa na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya Rasulullah amsahu ala al-khuffay ya yi shafa akan kufi guda biyu da bai ce masa da kai shafa qultu sai shi Ubay ibn Umara ya saki cewa ya Rasulullah yawman yini daya kala yau ba ne ce a yi ne daya kulta ya ce sai na sake ce manzo Allah wayau mai ne haka nan yi ne biyu ba kala wayau mai ne ce a yi ne biyu ba kulta sai ya sai sai na sake cewa wa salasa haka nan yi ne uku ba kala wa bashi ita ce yadda kaga dama wato duk yadda kaga dama kai to ce wani hadisi ya nuna wato ya nuna cewa abin abu ɗaya ke ba shi da lokaci sun zai iya yin yini ɗaya yini biyu yini uku yadda ba ga dama ya yi to wani hadisi yana cikin sunan Abi Dawud kuma sanadinsa bai tabbata ba to da Ibn Abdul Barr yake cewa hadithun la yathbut wa laysa lahu isnadun qa'im hadisi ne da bai tabbata ba kuma ba ya da wani tsayayyen isnadi sannan da ruwayar da Khuzaima ibn Thabit yayi wanda tana cikin ita ma sunan Abi Dawud da Jami'u Tirmidhi da sunan Nasa'i da sunan Ibn Majah ita ba a cikin ta yana cewa annabi yake cewa ja'ala lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salasan wa law istadnahu la zadana law istadnahu la zadana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanya mana yini uku da mun nemi ya kara mana da ya kara mana wato yake nuna cewa annabi da ya kara mana akan yini uku saboda suke ganin cewa yini uku ga matafiyi ba shine iya abinda matafiyi zai iya shafa a cikin su zai iya shafa ma a yini hudu yini biyar sama da haka ma to wannan shi kansa bai inganta ba idan da ma ya inganta shi ma ba zai zama hujja ba domin zato ne yana cewa da mun nemi ƙari da ya ƙara mana kuma wannan zato ne tunda babu ƙarin ba inda ya ƙara ba hadisan da muka gabatar hadisan Ali hadisan Auf Ibn Malik al-Ashja'i hadisan Safwan Ibn Asal dukkaninsu ya ambaci yini ɗaya da dare ɗaya da kuma yini uku da dare riki uku ga matafi za ka kaga magana cewa da mun nemi ƙari da ya ƙara mana ko da ma sinisa ya inganta to ba zai iya zama hujja ba haka nan akwai ruwayar Anas Ibn Malik wanda tana cikin Asnadul Kubra da Baihaqi ita ma tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tawadda ahadukum ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما ان شاء الا من جنابه يبقى يوم في الولاء سن يخف ساتو يصلى دسو سنن يشاف يشافا اكن سو ين يتاشي ساكي الولاء كده سنن كان يتشري سو ان يا غداما سي دي ان جنابه تي تسامي شي تو كازا ا cikin hadith ne ce sannan kare yitsire su in ya gadama ya iya barin su ya yi shafa a kansu sai dai idan jana'a ta same shi to shi wannan ruwa tana da rauni dukkan hadisan da suka zo a nan babin ba su kai karfin da za su yi zama hujja ba a su tuntara hadisai guda uku da muka gabatar sau da aka abin da ke sahihi ne shi ne ga mutumin da yake matafi a mazaunin gida ya yi yini ɗaya da dare guda wato awa 24 wanda yake matafi kuma yana da yini uku da dare daki uku wato awa 72 a wannan shafa tana da lokacin da take farawa da yaushe ake fara wato tana da lokacin da ake fara lissafinta yaushe ne ya kamata a fara lissafin waɗannan awoyi malamai suna da mabambanta ra'ayi game da wannan wasu su ce daga lokacin da ya fara yin tari wato lokacin da aka rushe ta kari to lokacin ne zai fara lissafin awoyi wato bayan ya saka hufin ya alwala ya sa hufin to sai alwalar shi ta kari lokacin da ta kari lokacin da ya fara lissafin lokacin shafarsa wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayin wasu daga cikin malamai shi ne mazhabar Hanabila shi ne ra'ayin Shafi'i da Abu Hanifa wasu kuma suna cewa a'a daga lokacin ma da ya sa ba wai sai ya yi kari ba daga lokacin ma da ya sa wannan ana jingina ƙaulin ga Al-Hasan al-Basri wasu kuma sun ce zai yi shafa ne na salloli biyar ko kuma salloli goma sha biyar idan matafiyi ne wato su sun sanya abin da sun yi ƙididdigar ne da salloli yana dama ya yi shafa tsawon salloli biyar idan mazaunin gida ne ko kuma tsawon salloli 15 idan matafiyi ne ba zai yi shafa sama da haka ba wannan shi ma ra'ayi ne da ake jingina shi ga wasu daga cikin malamai da tabi'i kamar Sha'bi kamar cikin malamai magabata Ishaq ibn Rahuya abokin Imam Ahmad da Abu Sa'ud da sauransu ko kuma wanda suka ce zai fara ne daga farkon wato zai fara lissafi ne daga farkon da ya shafa bayan ya yi karin to abinda ake nufi da wannan idan mutum ya sa huffinsa bayan ya yi alwala ya tsarkace ya sa huffinsa to sai ya kari wato alwalarsa ta kari da ta kare bai sake alwala ba sai bayan awa ɗaya misali daga lokacin da ya sake alwala ya shafa to daga lokacin zai fara lissafi ba wai daga lokacin da alwalarsa ta kare ba wato wannan shine zaɓin wata daga cikin malamai shine kaulin Imam Ahmad ibn Hanbal al-Auza'i shine zaɓin Imam an-Nawawi da Ibn al-Munzir da Ibn Uthaymeen daga cikin malamai na wannan zamani kuma wannan kaulin yana da ƙarfi sosai saboda zahirin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisan da suka gabata yana cewa yamsahu al-musafir ko yamsahu al-muqim matafiyi zai yi shafa tsawon kaza ko mazaunin gida zai yi shafa tsawon kaza wato kaga abin yana farawa daga batun shafa daga shafa da a ce mutum zai alwala misali da azhar ya alwalarsa da azhar sannan sai ya sa kufinsa takalminsa da kufi a ƙarfe biyu misali na rana a ƙarfe sha biyu misali ko ce sha biyu na rabi na rana sannan ya zauna cikin tsarkinsa har zuwa ƙarfe uku da rabi na azhar nan asar sannan sai ya alwala shi da kari ya sake alwala bai sake alwala ba sai ƙarfe hudu misali alwalarsa ta kare bai sake yin wata ba sai ƙarfe hudu to ila a lokacin zai yi sallah ko kuma ma bayan ya yi sallah la'asar sannan sai ya sake alwalarsa to sai ya shafa akan huffinsa ya shafa akan huffinsa daidai lokacin to daidai lokacin zai ci gaba da shafa akan huffinsa ne daga wannan lokacin zai fara lissafi to lokacin da ya yi alwala ya shafa farko to daga lokacin dan alwalar shi ta kare misali bayan ya al'asar ko bayan al'asar alwalar shi ta kare amma bai sake jaddada alwalarsa ba sai karfe 5 misali to daga karfe 5 din ne zai fara lissafin a awannin da aka bashi ba zaurin gida ne awa 24 kaga 5 sai 5 ta zagayo ta kashe gari sannan ne lokacin da aka bashi ya kare kan karfe 6 ne ya alwalar to sai 6 ta kuma zagayowa sannan ya alwalar ya yi shafar to sai lokacin 6 ta zagayo sannan wannan lokacin nashi ya kare idan mutum biyu ne to sai yi ne na 4 ya zagayo sai wannan lokacin sannan lokacin sai ya kare to wannan magana ita ce za ta fi ƙarfi insha Allah saboda lafazin yamsahu da suka yi ta zuwa a cikin hadisin idan mutum yana mazaunin gida ya yi shafa sai kuma ya tafiya ta faɗo masa sai ya tafiya sannan mazaunin gida zai yi shafa ne ta yi liƙi da kwana a dare ɗaya wato awa 24 to ya yi shafarsa a gida sai tafiya ta faɗo masa misali ya yi shafarsa bayan azhar sai kuma tafiya ta faɗo masa misali ƙarfe 2 ya yi shafarsa to kaga da ƙarfe 2 zai fara lissafi idan mazaunin gida ne wata ƙarfe 2 in ta zagayo ta kashi gari to shikenan lokacinsa ya kare to sai tafiya kuma ta faɗo masa daidai lokacin to yanzu ya zai yi zai cike wannan yinin ne sannan kuma ya fara lissafi matafi ko a zai fara lissafin matafiyi daga lokacin da ya tafiya to wasu daga cikin malamai suna ganin zai ci gaba da shafa zai dora a kan wanda shafa ta farko har ya cike kwanakin da matafiyi yake yi wasu kuma suna cewa zai cike shafarsa ta wannan yinin da wannan daren sannan kuma wajibi ya cire abin da dinsa ya wanke kafarsa idan ya alwala ya cire ya wanke kafarsa sannan kuma ya fara ya fara lissafin sabo kuma na dini uku da kwana da dari uku. To amma maganar da za su fi rinjaye a nan shi ne zai iya tsorewa da shafarsa ta tsawon wato kwanaki uku ko yini uku da dare daki uku, wato zai yi lissafinsa daga lokacin wannan shafar ta farko da ita zai yi lissafi har sai ya yi waɗannan kwanaki wanda su ne aka garjewa matafi ya yi shafa a cikinsu. Amma ba wai zai ƙare wannan muddar ba ta farko, sannan ya cire safar hufin sai alwala, sannan kuma ya zo ya fara lissafin matafi safi. Wannan shi ne abin da ya abin da haka nan wanda yake matafi ne ya fara yin shafarsa a cikin halin tafiya sai ya dawo gida kafin lokacin shafarsa ya ƙare. To shin zai ƙare wannan muddar ta matafi? Yanzu misali ya fara a hanya ya yi shafarsa, yana da a ƙa'ida yana da awa 72, to da ya shafarsa awa 5 sai ya dawo gida, yana da sauran awanni. To waɗannan awannin da suka saura sai ya gama su tunda ya fara ne daga halin tafiya ko ku'a. To abin da ke mafi rinjaye a nan shi ne idan har ya zo halin gida ya dawo halin mazaunin gida. To idan har ya yi awa 24 farawa, idan ya zo sake alwala saboda lodinsu ta kare ta zai cire, to zai yi lissafin mazaunin gida ne, ba zai dawo yana lissafin matafi ba ne. Idan kuma ya fara sai awa misali sai awa 20 ka ta saura 5 sai dawo gida, to yana da dama ya ci gaba da shafarsa har sai ya kammala wannan awa 5 ta mazaunin gida, ba zai kasa samun adadin awannin mazaunin gida ba idan yana halin tafiya ya dawo da zama mazaunin gida. Wannan shi ne maganar da Ibnul Munzir ya naƙaito ijma'in malamai a kanta cewa aiki ga a gurin malamai ga mutumin da yake matafi kuma sannan ya dawo gida kafin lumuddarsa ta matafi ta ƙare. Ina ga za mu dakata insha Allahu a karatu na gaba ko a majalisi na gaba sai mu dora a inda muka tsaya. Allah ya sa mu dace.
Malam, malalai saka da alkhairi. Tambayar mu ta farko a yau ta zo ne daga wani mai sauraron mu wanda yake cewa malam Adirsa ita ce ana aikinsa gurin wani musulmi amma kuma musulmin yana zane kasa a kasa ko sai yake ganin kamar haramun ne saboda yana cewa kaza zai faru kuma baya son zuwa amma ana tantance shi. Shi ne ke tambayar malam me ya kamata ya yi daga abin unguwa uku.
Babu wani wanda zai san abin da zai faru ma gobe, bare ya san abin da zai faru nan da sati daya ko wata ɗaya ko shekara ko nan da shekaru. Allah subhanahu wataala shi kaɗai ya bar wa kansa sanin wannan. Allah ya cewa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan, babu wata rai da ta san abin da za ta aikata gobe ko za ta samu gobe. Kaga wani ya zo ya ce zai shafa wani abu, wato zai yi wani zane a kan wani ƙasa, ce zai gaya maka abin da zai faru gobe da kai ko da wani, da kai ko ga wani, babu shakka wannan ya shiga hurumin Allah subhanahu wataala. Yami ya yi da'awar sanin gaibi wanda Allah kaɗai shi yake inta da saninsa. Allah subhanahu wataala yana cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, ce waɗanda ke sama su ne mala'iku duka da waɗanda ke ƙasa su ne duka halittu da Allah ya ajiye a ƙasa. Allah ce babu wanda ya san gaibi sai shi kaɗai. Lahu mafatihul ghaibi la ya'lamuhunna illa huwa. A cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce مفاتيح الغيب خمس. الله يقول عنده مفاتيح الغيب لا يعلمه لو عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. الله ينادى مبوط ان غيبي غدا بير wanda babu wanda ya san su sai shi. To daga cikin akwai wannan kuma inda yazo a cikin wannan wacce aya da muke da kuma ta da rasul ma za ta kasu ga nan, babu wata rai da ta san me za ta samu gobe. Don haka baya halatta wani ya yi da'awar abinda yake hurumi ne na Ubangiji, a ce kai kuma ka je gurinsa kana sauraronsa kana jin abinda yake faɗa, watakila ma ka kai masa wani taimako da za a sa ka kai masa. Baya halatta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ata'arrafan فصدقه من أتى عرافا أو جاهلا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد wanda ya zo ga dan duba ko boka ya gaskata abin da ke faɗa masa ya kafirce abin da aka saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin alqur'ani haka ne yake cewa man ata arrafa fas'alahu lam tuqbal lahu salatu 40 yawman wanda duk ya zo gurin dan duba sannan ya tambaye shi ya masa tambaya ko da bai gaskata shi ba to za a karɓi sallarsa ta kwana 40 ba kaga shi abu ne wanda shari'a ta hana babu kuma maganar a tilasta ka a ce ka je ka yi abin da shari'a ta hana ka yi duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu da'a ga wani mahaluki ko wane ne ko mai matsayi yake da shi a gurinka mahaifi ne yaya ne ubangida ne ko menene shi mutukar da Allah za a sabawa a cikin wannan umarni to babu da'a a cikin sa to haka bai dace ka ce ka bi umarnin wani na sama da kai ba a cikin abin da zai sa zai zama sabon Allah ne da kuma shi duka bayan Allah ne to haka kai da shi duka karkashin dokar Allah kuke idan abin da zai yi muka umarni da shi bai sabawa dokar Allah ba wanda shine sama da ku sama da kowa to za ka yi masa biyayya anan amma idan har abin da zai saka kai ya saba wa dukar Allah to anan babu biyayya ga wani mahaluki wajen saba wa Allah dukkan ku za ku koma gaban Allah kuma Allah zai muku hisabi na'am
sai tambaya ta gaba da take cewa malam yace ya ji wani malam yana cewa idan mutum yana aikin alkhairi daga baya sai dena to imaninsa ya ragu
to dukkan wani abu da Allah subhanahu wataala ya umarni da shi na aikin da'a ce ku yi kaza za ku samu lada ku kubar kaza haramun ne to karbar wannan kubarni da aikata shi da guje ma wannan hani tsarin imanin bawa ne imani yana karuwa da ayyuka na kwarai yana raguwa da ayyuka na sako to duk sanin mutum zai yi imani zai yi aiki da abin da Allah subhanahu wataala ya saukar na ayoyin alqur'ani guda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiki da su hawa ibadan sa ne gurgurdan yadda zai yi aiki da su gurgurdan yadda ibadan sa zai zama ya karu shi yasa sahabbai annabawa da farko suka fi kowa imani saboda suka fi kowa aiki da umarnin Allah haka nan sahabbai suka fi kowa imani saboda su suka fi mu aiki da abinda Allah subhanahu wataala ya umarci su su yi aiki da shi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa idza ma unzila suratu fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana amma alladhina amanu fa zadatuhum imana wa hum yastabshirun idan aka saukar da wata aya a sura alqur'ani daga cikin su kun zasu ce cikin ku wane ne wannan sura ta kara masa imani ma'ana yaji umarnin da yake cike aiki da shi Allah ce fa amma alladhina amanu wa ba'da su imani fa zadatuhum imana ita kara musu imani ko hum yastabshiruna suna ma farin ciki suna wajuna da bishara kaga shi abinda duk Allah ya saukar da dokokin sa to kara imani suke gabawa gurgurdan yadda ya aiki da su gurgurdan yadda imanin sa zai karo ubangiji subhanahu wataala yana cewa innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يجي مؤمنين كوي سونا وأندا وجهك كم مؤمنين كوي سونا وأندا إن أكا أم بتشو أبنجيتي أذا بنسو سيزوكا تنسو صلى الله عليه وسلم أبونا صورانسا إذا كو أكا كران تاموسو آيو ينسا سيسقارا موسو إيماني ما نسو قارا موسو إيماني في نسو أيكي da abin da wannan ayoyin suka umarni da shi idan kuma abin kani ne su guji abin da aka hana da ka duk sanda kake aikin alkhairi imaninka ne yake karuwa lokacin ka daina imaninka ya ragu ko da ka abin da ka ji wannan malami ya faɗa gaskiya ya faɗa kuma dai yake da abin da alkur'ani ya zo da shi da abin da sunna da sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da cewa imani yana karuwa kuma imani yana raguwa yana karuwa da kyawawan ayyuka idan mutum yana yi yana raguwa kuma da saba wa Allah idan mutum yana yi na'am
sai tambaya ta gaba take to assalamu alaikum malam shin ta'aziyya ko gaisuwar mara lafiya ga ahli kitabi akwai falala ko lada
duk wani abu da zaka yi kyakkyawan niyya to ubangiji subhanahu wa ta'ala zai baka lada akan sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je duba wanda yake mara lafiya kuma ahli kitabi yaro ne da yahudi wanda suke hulɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya je duba shi har ma ya kira shi zuwa ga yayi imani da Allah ya karɓi musulunci sai ya zama yaron yana kallon annabi sallallahu alaihi wasallam baban sa ya kuma kalla annabi sallallahu alaihi wasallam wato kamar maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta shige shi amma kamar yana jin nauyi ga mahaifinsa bai huje ya kuma ce ya bar addinin mahaifinsa ya kama addinin annabi sallallahu alaihi wasallam to shine da ban sai fahimta abin da yake nufi sai yake cewa a tsaye baban Kasim kai wa baban Kasim shine annabi sallallahu alaihi wasallam masa biyayya wato musulunci to nan take yaron ya musulunta kuma a wannan rashin lafiya ya rasu kaga ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa tayi amfani saboda ana iya duba wanda ba ba musulmi ba wataƙila wannan ziyarar da za a yi masa ta shigar ransa mai tasiri ko bai mutu ba wataƙila bayan tashinsa bayan warkewarsa ya fahimci musulunci cewa addini ne da yake da tausayi yake kuma san mutane ba addini ne wanda yake cike da ƙiyayya da gaba wacce ba ta da dalili ba wanda haka ana iya zuwa dubo wanda yake baya da lafiya ko da ba musulmi ba ne idan mutum ya je da wata manufa kyakkyawa to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi lada a kan wannan
da sai wannan shi kuma yake cewa malam a shirin da ya gabata na ranar asabar ta biyu ga watan disamba malam ya amsa tambaya akan mai arzikin da baya wato ya mutu baya zakka to shi tambayar da yake cewa idan har marayun ko kuma magadan mutumin sun san cewa mahaifin nasu baya fitar da zakkar shin za su iya yi masa kafin a yi rabon gado daga Umar Abbas
na'am za su iya fitar masa domin ita zakkar tana da alaƙar dukiyar ne idan har ta waje ba a cikin dukiyar guda bai fitar da ita ba a lokacin dukiyar dai idan magada sun zo suna iya fitar masa da zakka kafin su rama gado saboda su cire haƙƙin Allah da haƙƙin talakawa da yake cikin dukiyar bai cire ba idan aka zama bashi ma za a cire shi wanda ya ci ita ma zakka tana cikin bashi suka da suke kansa na talakawa bai biya su ba sai a cire masa
to sai shi kuma ne ke cewa malam tambayar da ya kasance ya yi nesa da iyayensa da ƴan uwansa yana zaune a wani gari a mai nisa kenan domin ya kare kansa daga fadawa zina shin ya halatta ya aure a can inda yake ba tare da iyayensa da ƴan uwansa sun sani ba daga Haruna Musa ta jihar Ogun
ba a ce namiji in zai yi aure sai ya nemi izini daga iyayensa ba wace ce ba ta auren da kanta dole sai da izinin waliyinta fanki hohun da bai izini ahalihin nan da ce ku aure su da izinin wato da iyayensu amma namiji shi ba walittaka a kansa shi ya sa za ka gawar lokaci a wajen daurin aure wasu suna kuskure sai a ce ina waliyin ango kamar za a ce ina waliyin amarya sai wace ina waliyin ango sai a ce ina wakilin ango amma ba waliyi ba waliyi shi ne wanda auren ba zai yi ba sai yana nan sai da shi la nikaha illa bi waliyin babu aure sai da waliyi amma shi ango ba a ɗora masa waliyi ba shi yana iya zuwa da kansa ya karɓi kayansa in ya zo da kansa ya karɓa kaga ba za su aure bai yi ba bayan ba waliyi sai shi ba waliyi ake buƙata ba to in bai zo ba zai turo wakili haka wakili in ya zo shi zai karɓi aure mahaifinsa ka'idar wakilci kai mai haƙƙi kai kake wakilta wanda kake so ya yi maka shi ma ana samun kuskure a irin nan sai ka ga cewa idan wakilin ango bai zo ba ango baya nan wakilinsa bai zo ba sai a ce waye ɗan uwansa ka zo ka karɓa masa kuskure ne ba ka zama wakili sai an wakilta ka in angon ya wakilta ka ya ce ka zo ka karɓa mu in bai wakilta ka ba ka yi abin da ba a saka ba waye sanar da kai cewa kuma wakili ya canza ra'ayi shi yasa ba ka ga wakili ma bai zo ba ta yiwu wani abu ya gitto ko ya ji wani labari ya ce to ya fasa auren to aka ya kira wakili ya ce ka je gurin daura auren nan to kai kuma karan bana ka ce kai ne wakilin ba tare da ya wakilta ka ba to na wakilcin nan ka ta ce ne ba a izina da shi saboda idan ango bai zo ba kuma wakilinsa bai zo ba to shi kenan sai a dakata har sai idan ya samu zuwa kuma ya turo wani wakili amma ba a ce waye nan ina cikin dangin kawai wani abokinsa zai fito sai a bashi shi ne wakilinsa wannan kuskure ne ya kamata a kula da shi haka shi ango ba wali a kansa haka za ka iya aure idan har kana da buƙatar yin auren ko da kuwa iyayenka ba su sani ba daga ba ka sanar da su a halin da kake ciki kuma musamman ma kana kokawa da cewa kana gudun ka faɗa cikin wani abin da yake saban Allah kaga a nan lokacin auren wajibi ne ma a kanka don har mutum ba zai iya danna sha'awarsa ba yana kokarin yana faɗa cikin saban Allah ta aure ya wajaba a kansa wajibi ne ya aure kaga wajen aikata wajibi za ka jira sai iyayenka sun ba ka izini ba inda za su hana ka auren to shi kenan sai ka saba wa Allah saboda sun hana ka kada ba zai yiwu ba haka za ka iya auren ka babu komai
wannan ya ce assalamu alaikum malam shin ko sanya suna awwal a matsalanci ya dace
to kila dalilin tambayar sa jin cewa Allah subhanahu wataala ya ce huwa al-awwal wal akhir yake ganin tunda Allah ya ce shine al-awwal to bai kamata wani ya ce sunan shi awwal ba ko a rika ce masa awwal to abinda zai fahimta al-awwaliyyah ta ubangiji ba dai take da awwaliyyah ta awwal ba awwaliyyah ta ubangiji ce awwaliyyah da ba ta da farko ko ba ta da ƙarshe shine al-awwal wanda laysa qablahu shay kamar da zuwa cikin hadisi Allahumma anta al-awwal wa laysa qablaka shay Allah kai ne na farko wanda babu wani abu da baki ka saboda haka awwaliyyar ubangiji lam tusbat bi adam ba a ce wani abu na rashi ya gabace ta ba sabanin duk wani awwali da ka sani a gwakku ya can babu shi daga baya suka haife shi iyayensa ma da babu su daga baya suka samu kaga awwaliyyar sabanin wancan bace don an yi tarayya a cikin suna baya nuna tarayya a cikin hakika shine kamar da malamai suke cewa al-ishtiraku fil asma la tastalzimu al-ishtiraku fil haqa'iq dan an yi tarayya a suna ba zai yi sa an tarayya a hakika ba shi yasa ake sifanta Allah da bai ji a sifanta wani mahaluki shi ma da bai ji a sifanta Allah da mai gani wani mahaluki shi ma a sifanta shi da mai gani saboda jin Allah da ganin Allah kowa ya san cewa ba daidai ke da jin wani mahaluki da ganinsa ba Allah subhanahu wataala yana cewa inna khalaqnahu min nutfatin amshajin nabtalihi waja'alnahu sami'an basira Allah subhanahu wataala yana cewa inna khalaqnahu min nutfatin amshajin nabtalihi lalle mu mun halicci mutum daga gaurayayyen ruwan maniyyi sannan kuma muke jarrabarsa ko zan mu jarrabe shi sai muka sanya shi ji ne mai gani waja'alnahu sami'an basira muka sanya shi mai ji ne kuma mai gani haka ne sifanta kansa da cewa shi mai ji ne mai gani inna allaha kana sami'an basira haka na wani guri yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir haka ya sifanta kansa da mai ji mai gani kuma ya sifanta dan adam da mai ji mai gani dan adam akan sifanta shi da al-alim mai ilimi kamar da Allah ya ce wa kulli dhi ilmin alim sama da kowane mai ilimi a kowane da ya fi shi ilimi to kowane da yake sama da shi to kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya sifanta kansa da al-alim inna allaha kana aliman hakima lalle Allah alim ne to amma kowa ya san ilimin Allah ba daidai yake da ilimin wani mahaluki ba saboda ka tarayya a cikin al-asma la tastalzimu الاشتراك في الحقين يعني مثال ربنجي سبحانه وتعالى يا غيا منا cewa in aljanna za a kawo musu irin abin da suka saba ci a nan duniya na kayan marmari kawo musu lemun zaki a kawo musu ayaba afka musu a barba sai su garin dukkan aka ace sai su ai dama mun kasance muna cin irin wannan la ce wa utubihi mutashabiha kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl la ce wa utubihi mutashabiha to duk sanda aka musu wani abin marmari su ce ai wannan shine aka arzuta mu da shi tun da can wato a duniya sun Allah ya ba mu irin wannan a duniya Allah ya ce an zo musu da shine yana kama da nasu a ido gashi nan kuma sunayen su suma duk iri daya kuma da sun tantana za su ji cewa lalle da bambanci haƙiƙin sun sha bambam kada ka dan ce wani awwalu galibi mu idan muka ce Muhammadu al-awwal ana nufin al-awwal wato Muhammadu na farko a cikin wannan gida to gidan an sanya Muhammadu da yawa akwai Muhammadu al-awwal akwai Muhammadu al-thani da Muhammadu al-thalith har zuwa al-ashir har al-hadi lokaci ana samu haka yawan sanya sunan Muhammadu a gidan shi sa ake bambance su da na daya na biyu na uku wannan ba yana nufin ana nufin al-awwaliyya ta irin ta ubangiji ba don haka dan an ce Muhammadu al-awwal ba wannan ba an ce wani al-awwal ba wani abu a cikin wannan
da sai wannan tambayar take cewa mallam wata ce ke bambancin ta kuɗi kuma idan ka tambaye shi sai sun yi tashin hankali to sai ta yanke shawara kawai ko kuma ta yanke hukunci cewa za ta rika ɗauka a cikin kuɗinta har ta ɗauki iya kuɗin da ta san shi take binsa shin hakan da ta yi laifi
to ba zan ba ta shawara ta yi hakan ba domin abinda take gudu na tashin hankali in ta tambaye shi duk san da ya san ta ɗaukan masa kuɗi tashin hankalin sai ya farka saboda ta guji yin abin da zai jawo masa matsala cikin rayuwa aurenta kuma daga ran nan ba zai ƙara amince mata ba daga ran nan wani abu nashi idan bai gani ba zai yi zaton cewa ita ce ta ɗauka cikin ga wannan hanya da za ki bi wajen karɓo ɗin kuɗaɗe ko wani irin kuɗaɗe da basu kai sun kawo ba ina iya cewa ma kin yafe mishi idan har ba za ki yafe mishi ba ki ta bin su ta lalama har Allah ya sa ya biya ki amma kar ki ce za ki bi hanyar ɗaukan dukiyar su bai sani ba don gudun kada ki tambaye shi ku yi faɗa to in ya san kin aka masa dukiya kuma faɗin da za ku yi sai kun da kike ka gujewa baya halatta kuma mutum ya magance abu da abin da ya fi shi hatsari ba saboda haka ba na ba ki shawarar cewa ki ci gaba da bin wannan haya za ki bi shi da lalima kuma ki kaddara zaman ki kewa ku ta aure ta fi wannan yan kuɗaɗe da ke binsa
da sai wanda take ya ce assalamu alaikum mallam tambaya ta ita ce matar da bata taba aure ba amma kuma saboda tana da kuɗi sai ta je asibiti ta biya aka yanka ta aka saka mata ƙwayar halittar namiji kuma ta samu ciki ta haihu to menene hukuncin yaron da aka haifa sannan kuma akwai hukuncin zina a kanta
ta aiki ta haramu domin ta bi wata hanyar da bata halatta ba wajen samun ɗa ana so a samu ɗa ta hanyar da ke cin shari'a hanyar shari'a sai a samu ɗa ta hanyar aure ko kuma ta hanyar abin nan sadaka da aka sani ana yi a da amma wata mace ta je a ɗauki maniyin wani ko ƙwayayen haihuwar wani a sa mata in ta haihu to wannan ta aiki ta haramu don ta kawo rikice wannan saba tunda ai kan an same shi ne ta hanyar ƙwayoyin halittar wani namijin da ba nata ba da kuma nata kaga ya kawo wani rikici wanda babu shi wanda ba yadda da shi ba a shari'ance saboda ka ta aikata haramun kuma za ta ga wannan yaro za a jingira mata shi ita ɗan ta ne tunda ta ɗauke shi a cikinta har lokacin haihuwar sai ta haifi shi don haka ɗan ta ne in ummahatuhum illa allati waladnahun in ummahatuhum illa allati waladnahum Allah ce ba wasu bane iyayensu sai iyayen nan da suka haife su haka tunda ta haifi ɗa to shine ita ce uwarsa kamar yanda da a ce an ɗauki ƙwayar haihuwar wani namiji da ƙwayoyin halitta na wata mace aka je aka sawa wata macen ta biyu wannan abin sai ta haifi ɗa to ɗan nata ne ita ba na ita waccan da aka ɗauki ƙwayoyin halitta ba wanda ita wannan kawai a ran mahaifinsa ake mutukunda ita ta haife shi ita ce uwarsa ke in ummahatuhum illa allati waladnahum ba wasu ne iyayensu ba sai waɗannan waɗanda suka haife su su ne iyayensu saboda haka wadda ta haihu ita ce mai ɗa haka ɗanki ne amma kin aikata haramun su zuwa ga Allah ta nemi gafararsa
yake sakon Mas'ud Haruna yake cewa malam tambayar da yake ce menene ma'anar wannan suna da ake yin alkunya da shi wato intisar
sai a wacce tambaya ta baya ta tambayi shin hukuncin zina ne ba za a yi mata hukuncin zina ba amma dai abin da ta aikata haramu ne intisar da suna zakiya na zamani ko yana nufin wato cin nasara wanda ma'ana ce dai kawai hakanin ta kalmar larabci amma ba wani suna ba ne wanda yake da dogon tarihi ko asali ko cikin surayen magabata martin na kwarai don an so ba a ce an yi haramun ba amma yana da kyau a zaɓi sunaye waɗanda suke da asali da tushe tarihi sunayen matan sahabbai matan manyan malamai wanda suka yi bayan da wata gudunmawa a tarihin musulunci a sa wa yarinya a da kuma don a yi fatan kwaikwayi mai wannan suna.
Tuma lalata da alkai masu da wani kajika da wannan makata karshen shirin a wannan rana sai kuma za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin ta kan lambobin wayar da aka saba na 0800554443 da kuma 0770778462 sai kuma saƙon WhatsApp a kan 0703640455 ko kuma cikin adireshin imel na fatin rahama a yahoo.com da kuma shafin fatin rahama da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Amurkin shi malami namu a Dr. Sheikh Muhammad Khan Umar Jalemo babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addini masarin su ta jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda ake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Saifullah Usman Usman shi ne wanda ya fitar rahoton akan na'ura. Ana tsidira safi da na kasance tare da kuma cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.